is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hawwa Sharif. Tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a ta babbar rana. 2 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Hawwa, a ce Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a dokar sanya takunkumi akan ƴan Isra'ila mazauna yankin Yamma da kogin Jordan da ke goyon bayan tashin hankalin yankin. Dakarun Amurka na shirye-shiryen kai hare-hare da yawa akan mayakan da ke samun goyon bayan Iran a faɗin yankin Gabas ta Tsakiya, da mai da martani akan wani harin jirgin sama mara matuƙi da aka kai kan wani sansani a Jordan, wanda ya yi sanadin kisan sojojin Amurka uku. Masu gabatar da jawabi daga kasashen yankin Baltic sun bayyana goyon bayansu ga Ukraine a daidai lokacin da Rasha ke mamayar ƙasar.
Kanun labaran kenan a ɓangaren rahotannin namu. Za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC a Najeriya ta kira jam'iyyar PDP a jerin jam'iyyun da za su shiga zaben da za ta gudanar da 'yan majalisun tarayya a shiya arewacin jihar Plateau.
Dama muna jin fice-fice ne cewa ba za mu shiga zaɓe ba domin opponentsmu suna ta faɗa ai ba PDP a zaɓe, to mu ba mu ɗauka ba saboda shari'ar da aka yi a Supreme Court.
Haka zalika, ci gaba da taka leda da ake yi a gasar wasan ƙwallon ƙafa na cin kofin nahiyar Afirka. A yau Juma'a, Najeriya za ta goge rini da kasar Angola a matakin kwata sanar a gasar ƙwallon ƙafar a kasar Ivory Coast.
Hakikanin gaskiya, ƙwallon da za a buga tsakanin Angola da kasar Najeriya ke ƙwallon ce wacce masu iya magana ke cewa in ba kai ba wuri.
Ya biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Kamar ko ta tafiyar Juma'a yau ma muna tafi da shirin Maniniya wanda Isa Laula Ikrami gabatar. Muna kuma tafi da nasihar Juma'a, amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a wata dokar sanya takunkumi akan ƴan Isra'ila mazauna yankin Yamma da kogin Jordan da ke goyon bayan tashin hankali. Wani mataki da gwamnatinsa ta ce na nuna an ɗauki cikakkiyar hanyar sasanta rikicin Gaza. Muna duba duk matakin da ya dace wajen magance wannan rikici ba kawai a Gaza ba, har ma da Isra'ila baki daya, wato Gaza, Yamma da kogin Jordan da kusan baki dayan yankin. Abinda wani jami'in gwamnatin Biden ya fadawa manema labarai kenan a jiya Alhamis. A jiya Alhamis ɗin, Biden ya kai ziyara jihar Michigan da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe. Jihar da ke zaman ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ke da al'umma Amurkawa Larabawa mafi yawa. Al'ummar jihar na daga cikin ƙaran Amurkawa da suka bayyana damuwa game da yadda Biden ya dage wajen nuna goyon bayan hare-haren sojojin Isra'ila a matsayin martani ga harin ta'addancin da ƙungiyar Hamas ta kai kan farar hula a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Dakarun Amurka na shirye-shiryen kai hare-hare da yawa akan mayakan da ke samun goyon bayan Iran a faɗin yankin Gabas ta Tsakiya, da mai da martani akan wani harin jirgin sama mara matuƙi da aka kai akan wani sansani a Jordan, wanda ya yi sanadin kisan sojojin Amurka uku tare da jakkata wasu fiye da 40. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da yake magana da manema labarai a karan farko tun bayan da aka kwantar da shi asibiti a ranar 1 ga watan Janairu saboda matsalolin da ya fuskanta bayan da aka yi masa tiyatar cutar sankara, ya kira harin da aka kai a arewa maso gabashin Jordan mai matakar muni. Ya kara da cewa ba za su lamunci irin waɗannan ayyuka ba. Sakataren tsaron na Amurka ya kuma yi watsi da sanarwar kungiyar Kataib Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a Iraki, mai cewa ta dakatar da kai hare-hare akan sojojin Amurka. Masu gabatar da jawabai daga kasashen yankin Baltic sun bayyana goyon bayansu ga Ukraine a daidai lokacin da Rasha ke mamayar kasar. Sun kuma ce ci gaba da samun taimako daga Amurka don Ukraine na da matuƙar tasiri ga yankin Indo-Pacific. A wannan makon, shugabannin majalisar dokoki daga kasashen Latvia, Lithuania, da Estonia sun kawo ziyara nan Washington, inda suka tattauna da ƴan majalisar dokokin Amurka, ciki har da kakakin majalisar wakilai Mike Johnson da jami'ai daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Johnson ya faɗa a shafin sada zumunta na X cewa ya tattauna akan kalubalen da ake ci gaba da fuskanta da muhimmancin dakile kasashe masu barazana kamar China, Russia da Iran a yayin ganawarsa da shugabannin majalisar dokokin kasashen yankin Baltic a farkon wannan makon. Tattaunawar dai ta zo ne a daidai lokacin da ƴan majalisar dokokin Amurka ke tafka muhawara akan ba Ukraine ƙarin sabon tallafi. Ukraine dai ta dogara ne ga tallafin da take samu daga kasashe abokan hulɗarta na yammacin duniya, musamman Amurka, domin yaki da mamayar Rasha kusan shekaru biyu kenan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kaɗan muryar za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Jos kwata ta yamma da Bauchi a Najeriya, inda wakilinmu da ke can Zainab Babaji ta rawaito mana cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta cire jam'iyyar PDP a jerin jam'iyyun da za su shiga zaben da za ta gudanar na 'yan majalisun tarayya a shirya arewacin jihar Plateau, kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ta aiko mana.
Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta cire jam'iyyar PDP a jerin jam'iyyun da za su shiga zaben da za a gudanar na 'yan majalisun tarayya a shirya Plateau ta Arewa. Gudanar da zaben ya biyo bayan shari'ar da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke ne, inda ta cire sanata mai wakiltar Plateau ta Arewa Simon Matcon da ɗan majalisa mai wakiltar Basa da Jos ta Arewa a majalisar wakilai Musa Aga. Mataimakin kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau Alhaji Abdullahi Garba Mai Rake ya ce tun suna jin kishin-kishin har dai ya tabbata ba sunan jam'iyyarsu a cikin zaben na gobe Asabar.
To gaskiya lamari ne bai mana daɗi ba. Dama muna jin jita-jita ne cewa ba za mu shiga zaɓe ba domin opponents mu suna ta faɗa ai ba PDP a zaɓe. To mu ba mu ɗauka ba saboda shari'ar da aka yi a Supreme Court da shari'ar ma da ta ce mu mu koma mu maimaita zaɓen. To amma ba ta ƙare a nan ba. Mun riga mun shigar da ƙara a kotu. To saboda haka ko an yi zaɓe an gama za mu fi zaɓin hakkinmu a kotu.
Shugaban kungiyar gamayyar jami'i ta IPAC a jihar Plateau Abubakar Dogara ya ce ba su da hurumin canza matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka, sai dai jama'a su yi haƙuri su gudanar da zaɓen cikin lumana.
Ya ce hukumar zaɓe kamar yadda ta saba sun yi kokari sun kira duka jam'iyyu, kuma kusan duka jam'iyyun nan 19 suna nan a wannan wurin duba kayayyakin, kuma sun yi kokari sun kawo kayayyaki kusan gaba ɗaya. Babu wani abu da muka gani wanda ba daidai ba. Wannan zaɓe ita kungiyar jam'iyyu ba mu da wani iko da muka isa mu hana zaɓe gudana.
Ba ku zauna kun tattauna da ita hukumar zaɓe ne kafin wannan lokaci a san wa'anne jam'iyyu ne za su shiga wannan zaɓen ba?
A taron da hukumar zaɓe ta kira na jam'iyyu ranar na jin 9 ga wata da ya wuce mun tattauna a wurin, kuma wasu jam'iyyu sun tambaya wasu jam'iyyu ne za su kasance akan ballot paper na zaben nan. Hukumar zaɓe a wannan lokacin bata iya cewa ga jam'iyyun da za su yi takara ba ko kuma za su kasance a ballot paper sai dai zuwa gaba don ba su samu communication daga national headquarters din su ba. Wannan kira kowa ya kwantar da hankalin shi, kokarin mu shine mu tabbatar da zaman lafiya ya jawwama a jihar Plateau.
Ga mai fashin baki kan lamura kuma shugaban kungiya mai zaman kanta mai suna Clean Guard Shamaki Peter yace kotu ce kadai za ta kwace wa PDP yancin ta.
To gaskiya wannan abun da ya shafi PDP nan damun tana cewa ita Court of Appeal sun ce PDP ba su da structure suka cire duk ɗan PDP da suke Senate House of Reps da State House of Assembly. PDP su koma court kawai yanzu su je su nemi interpretation, kuma su nemi a hidaya a taimaka musu a wajen.
Kafin nan kuma an riga an gudanar da zaɓen.
A to ai yanzu kam ai tun da su an cike su ai. Ko an cire members 6, an cire senators guda 2, an cire House of Reps guda 5. Akwai kuma kin sayar wannan abubuwan da yake jawo mana rashin zaman lafiya a Plateau. Dan haka shi yasa ni kin ganin yanzu na yi da babban murya ina bayar da hakuri cewa kar wani ya je wani zan zanga-zanga ko ya doki doka a hannunsa ko ya kawo damuwa a je a duba da kyau a gangaren da kuma a kiyaye na gaba.
Hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa dai ta ce zaben na gobe Asabar zai cike guraben sanatoci uku da wakilan majalisar tarayya 17 'yan majalisun jiha 28 a kananan hukumomi 80 a jihohi 26 na Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
An gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga muryar ta dawo da cigaban labaran duniya.
Hukumar leken asiri da tsaro ta Somalia ta NISA ta faɗi cewa a karan farko ta yi nasarar toshe shafukan yada labarai na yanar gizo guda 14 gaba daya waɗanda ake zargin ƴan kungiyar Al-Shabab masu tsauraran ra'ayi ke amfani da su. Hukumar ta NISA a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na X wanda aka fi sani da Twitter ta ce bayan wani aikin tsaron yanar gizo da aka yi sashen ta na sa ido akan yanar gizo ya gano wasu shafuka da kungiyar Al-Shabab reshen kungiyar Al-Qaida a gabashin Afirka ke amfani da su don ayyukan da aka haramta. Hukumar ta ce aikin ya hada da binciken wasu shafukan yanar gizo da aka yi zargin suna aikata ba daidai ba da kuma gano waɗanda suka yi rajistar su. Mataimakin ministan yada labaran Somalia Abdulrahman Yusuf Adala ya shaidawa muryar Amurka cewa aikin na daga cikin kokarin da gwamnatin tarayyar kasar ke yi na yaki da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla yanzu kuwa sai fagen wasanni. Inda a yau Juma'a ne Najeriya za ta fafata da kasar Angola a matakin quarter final na gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar Afrika a kasar Ivory Coast. Najeriya dai ta samu kaiwa matakin ne bayan da ta lallasa kamaru a zagaye na biyu na gasar. Yayin da ita kuma Angolan ta samu kaiwa a matakin bayan da ta yi fata-fata da Namibia. Abokin aikin Murtala Faruk Sanyinna ya tattauna da Umar Faruk Bukuyum, wani dan jarida mai fashin baki kan lamuran wasanni dangane da ladar da za a taka a yau tsakanin Najeriya da Angola.
Hakikanin gaskiya wannan da za a buga tsakanin Angola da kasar Najeriya to kwallace wacce masu iya magana ke cewa in ba kai ba wuri, saboda ita dai Super Eagles ta Najeriya hakikanin gaskiya farawanta da zuwa yanzu ta nuna hazaka, kuma ainihin masana kwallo suna ma tunanin cewa wannan kofin na nahiyar Afirka yana iya faduwa hannun Najeriya, ma'ana Super Eagles. Ga ita kasar Angola za a iya cewa ainihin kasa ce wacce take tasowa yanzu, suna kokari sun kuma yi kokari a kwallayen da suka buga har suka cire waɗansu wanda ake ganin cewa suna ɗaya daga cikin wanda ake ganin su kofin nan. Amma a gobe golan na Najeriya wanda ya samu rauni a wancan wasan to kuma ya dawo kuma shi zai kama, sannan ga irin su Tos Ekong wanda ke baya shi ma'ana captain da kuma ainihin shi Osimhen wanda domin ga cewa ainihin dukkan alamu sun nuna cewa Najeriya za ta ci wannan wasa.
To amma idan muka dubi irin gwagwarmaya da kuma kamar yadda ka faɗa kwazon da ita kasar ta Angola ta yi a wasannin da ta buga a can baya wanda har ya kawo ta wannan matakin, za a gano cewa ba kan wallasa ba ce. Ba ka ganin za ta iya kawo Najeriya babban kalubale a kokarin da ita Najeriya take na ganin ta ɗaga kofin wannan gasa karo na hudu?
Eto hakikanin gaskiya akwai wannan daɗi da ƙari, kuma ko ce bugu da ƙari akwai babban bankin su na ƙasa wanda aka samu labarin cewa ya ware wasu makudan kuɗaɗe ga duk kowane ɗan wasa akan wasan da za su buga da Najeriya, ma'ana ana ce mana abin motivation, ma'ana tayar da kima, ma'ana a ƙara inganta muku kima ku, wanda ainihin ƙasar su Angola tun daga jiya mun samu labarin ana ta musu addu'o'i, ana ta ƙara musu ƙwarin gwiwa, ma'ana ma an ƙaro ma mutane sun ƙara shigowa Cote d'Ivoire domin kallon wasan. Su dai abin da ke burge su yanzu a ce sun ci Najeriya, kuma ta riga ta nuna cewa Najeriya babban ƙasa ce a nahiyar Afirka a yanda ainihin muke ganin yadda kowace ƙasa a Afirka kokarin ta ci a tace ta ci Najeriya. Saboda haka ba abin mamaki bane ƙwallon da za a buga ko dai a yi canjin a je bugun daga kai sai mai tsaron gida, ko kuma ya kasance a ce ita Angola ta samu nasara amma dai masu fashin baki da kuma ni kaina duka muna mun ga cewa yana akwai wucewa ainihin Najeriya tana iya cin kasar Angola duba da yanda ainihin ɗan wasan Najeriya na wannan karon yara ne masu jini a jika kuma yara ne waɗanda ainihin Najeriya take ransu yara ne waɗanda suke son su nuna mu duniya cewa sun iya ainihin takale da ma'ana sun iya kwallon kuma yara ne waɗanda suke son su ba maraka kunya
Angola na ɗaya daga cikin ƙasashe da ake gani kaman kanana idan muka yi la'akari da yadda wannan gasa ta bana ta zama ta musamman kanana kananan ƙasashe ta bangaren kwallon kafa amma nake magana zaka ga cewa a wannan karon gasunan su ne suke ta fitar da manya manya hasali ma yanzu kaga an fitar da wanda ke rike da kandin da wanda ta buga wasan ƙarshe da ita a wancan lokaci wanda ita ma a wannan lokacin ta so ta dauki wannan kandin ina maganan ƙasar Senegal da kuma kasar Masar ba ka ganin tasirin wannan abun wata kila na iya shafuwar Najeriya wanda ake gani tana daga cikin manya-manya waɗanda tana cikin kuma kalilan waɗanda suka rage a wannan gasa
eh to hakikanin gaskiya wannan shine tsoron da kowa yake ji saboda ita wato kwallon da ake buga wannan shekarun gaskiya kwallon ce wacce ta ba kowa mamaki ma'ana wanda kake ganin bai iya ba shine yake nuna ya iya ita kanta kasar Angola da irin su Cabat da irin su South Africa wanda sun yi ta ganin kuma baya a harkar kwallo hakikanin gaskiya kowa yayi mamakin a ce yanzu su ne suke kan gaba akan ainihin bugawa da manyan kasashe
to a ƙarshe menene hasashenka game da sakamakon wasan
to wasa na farko Najeriya ta yi can daras wasa na biyu ta ci ɗaya ba ko ɗaya wasa na uku ta ci biyu ba ko ɗaya a yanda ne bayani ita Najeriya yanayin kwallon ta bana ba kwallo ne na cin kwallaye da yawa ba saboda ƙarfi suke tara gaba kuma su dawo da ƙarfi baya so a takaice a hasashen da zai umma tana iya cin Angola sai ta ci ta ɗaya sannan yana yiwuwa kuma kwallon a yi can daras ma'ana kowa ya ci kowa a je bugun da kafe sai ni karin gida na ma fi tsayawa akan wannan
an gaida dan mutan san inna Murtala Faruk masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirye-shiryen ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
manuniya babu wanda ya isa babu wanda ya isa babu wanda ya isa dan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kudin aikin gwamnati babu
tsohon dan masokilan taren Najeriya Malam Abubakar Cika da muke nan ke tabbatar da tabkata baibayin tattara dukiyar masu mukaman da yace akwai shababa game da shimfida shimfidar zabubbukan cikin gurbi a fadin Najeriya kuwa wasu masu tsaki ne ke cewa abubuwan da suka fara zabubbukan baya ne idan ba a yi sa'a ba za a daba
ina mutanen da kama sun kai su kotu ne mutum nawa ka hukunta kuma suna ina
mu INEC ba mu da daman mu yi making arrest police ke da wannan dama
shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabbin da yanzu da Masar jan tare Najeriya ne sanata Adamu Aleru cewa yake rufe iyakar Najeriya da Niger fata kare yan kasuwan kasashen guda biyu akan gaba
akwai yan kasuwan mu da yawa sun tsiyace saboda wannan rufe boda kuma dalilin da ya musa ba aka rufe boda din nan mu har yanzu mun kasa fahimta shi
wannan fa so mun ta muka tattaso cikin tarin murai da za ku zaci wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke ta faman ƙara kiba shiri na 155 cikin jerin shirin manuniyan da kan bibi al'amuran gwamnati da siyasa ya dan tattaba maganar siyasar kuma amma game da hukuncin kotun daukar ƙara akan ƴan majalisar jihar Plateau ce ta sa barista Elzubar Abubakar ya ci gaba da gaya wa duniya cewa a gaskiya akwai kwaba
kotun daukar ƙara ta Najeriya ta dade da wannan matsalan shi kanshi da zaben gwamna yana tsayawa ne a kotun daukar ƙara ta Najeriya amma irin mabambantan hukuncen da suke bayarwa yasa aka ce lalle su ma gwamnoni sai an kai shari'un su kamar na shugaban ƙasa kotun koli to ka kaga yanzu wannan ma yanzu ya ƙara nuna dalilin cewar lallai waɗannan na ƴan majalisun ma akwai buƙatan a kai shi kotun koli duk da cewa kotun kolin ayyuka sun mata yawa amma in nan ne za a samu adalci to abin da yafi kyau a kai shi can wurin abu na biyu waɗannan alƙalan kar a ce an yi kakkausar harshe akan su kawai inda hali a ladaftar da su waɗanda aka sa sunan su dinnan akan za a kai su kotun koli a sauke sunayen su gaskiyar a gani na ita ce ƴan majalisan nan an cuce su kuma an cuci waɗanda suka zabe su amma a doka ba yadda za a yi sai dai su yi hakuri a zango na gaba in Allah ya kai mu
shi kuwa mafashin baki a kalamuran siyasa honorable Nasir Garba dan tiye cewa yake demokradiyyar kasar nan fa tana cike da matsaloli daba daba
ba yadda za a kai maganar demokradiyya da ci gaba sai kai maganar ingantaccen karbabban zabi ingantaccen karbabban zabi kuma yana zuwa wanda aka yi daidai da dokoki waɗanda dokokin zabe da na tsarin mulki na kasa suka tadada daga inda aka samu yawan mutanen da suka kai alalaki zaka ga cewar gaskiya akwai abin damuwa da ita kanta demokradiyya akwai abin damuwa da hukumar zabe kuma daga baya yanzu shari'un da suka zo akwai abin damuwa da shari'un duk waɗannan rigingimu mu ɗan siyasa mu ne muka yi ruwa muka yi tsaki akan sai mun bi son zuciyar mu mu za mu zauna mu yi dokokin nan amma za ka ga sai mu ji musu mu rika kirari muna cewa ai dai yadda za a kaci zabe a kai ka kara yaki saboda kai a tunaninka cewar dokokin ba sa amfani lalacewar ba ta bangare ɗaya bace amma magana ita ce bangare ɗaya da yafi lalacewa shine da bangaren ƴan siyasa saboda suna da dama da za su tursasa waɗannan bangaren idan suna son a yi rashin gaskiya
game da shimfidar shirin shiga zabukan cike gurbi a gobe a sabar a fadin Najeriya kuwa shugaban kungiyoyi masu zaman kansu a jihar Sokoto Kamar Bello Shehu Gwadabawa ne ya ce akwai abubuwa da dama da ya kamata a duba.
Shugabannin siyasa na jam'iyyar siyasa sun zo sun gaya mana a nan cewa wancan lokacin za su ba da haɗin kai za su samu zaɓe cikin kwanciyar hankali zaman lafiya. Sai aka waye gari an samu rigingimu da yawa. Yanzu ne kuma mun dawo mun zauna kowa yana irin maganar nan da aka yi. Shin ina mutanen da aka kama waɗanda suka yi waɗancan laifukan da ake magana na zaɓe har aka soke zaɓe wasu wurare. Yanzu haka ma jam'iyyun suna kotu. Ɗaya daga cikin wasu wurare da suka kalubale shine zaɓuɓɓukan da aka soke wasu wurare. Shine dalilin da ya sa muka tambaye ta ainihin da kuma su hukumar zabe cewa ina mutanen da aka kama sun kai su kotu ne mutum nawa aka hukunta kuma suna ina idan ana kyale mutane wani lokaci suna ikirari kame a ta yi zabe cewa za su tayar da hankali kuma a kyale su kuma ranar zabe su zo su tayar da hankali sannan kuma a ce ba wani daga cikin su wanda aka kama kaga matsala ce mai zaman kanta wanda ya kamata a ce a kalle ta saboda zabukan za su so gaba
sai dai mai rikon kwariyar kujerar kwamishiniyar zabe a jihar ta Sokoto Hajiya Hauwa Aliyu Kangiwa ta ce kama masu laifukan zabe fa baya cikin hurumin da aka ce hukumar zaben ta taba
mu aine ba mu da daman mu yi making arrest police ke da wannan daman idan sun yi investigating za su sa a file su kawo mana file din wane da wane da wance sun yi committing waɗannan laifukan mu kuma mu ne ɗan INEC lawyers ɗin INEC ta ba mu dama mu je ni prosecuting din su a kotu to idan har lalle ba su kawo mana mutanen nan ba da case files din yaya za mu prosecute
to amma Hajiya wani irin mataki kake ɗauka misali kamar a ce an kashe bibas ko an fasa akwatin zabe amma yan sanda ba su kawo muku wanda suka kama ba wani irin mataki kake ɗauka akan haka
a to ba abin da zan yi in ba su kawo ba sai in sun kawo mana ban isa yanzu in zo in kama ka ba in ce zan yi investigating in kai ka kotu
sai dai kuma game da yaki da canci rashawa a Najeriya shi tsohon dan masaro kidan tare Najeriya Malam Abubakar Cika Adamu ne ya ce ai duk wani mai mukami a Najeriya an taɓa ba shi kuma ya karba
wannan abin da ta faru ta beta ido zamu je ne kawai ta tarar da mu je mu ya abin da ya faru ɗan Najeriya suka yi cama al'amarin idan tunin muna so ya gyara cihanci da rashawa ya faɗi abin da ya mallaka tukun ya publishing ɗinta me sana'an shi ya nuna maka factory da tunin yake da shi ba mu ji ko kuma factory din yin ruwa ba yanda Atiku ke da ta ruwa ta saboda haka a gwamnati ya same ta yau ya ce duk ya mayar mu ma da muka yi aikin gwamnati da shubuhar da muka dauka da wanda ma killa haramun ne ba mu san da ita don wasu cikin mu sai kokarin suke yi amma ƙarya muke ce gobe kiyama ba za mu zo a daure ba ba yanda Buhari ke tsarkan shi dukkan murar lahira sai mun zo a daure da wanda yake gina tsarki saboda akwai abubuwan da
muka tsallake su wallahi
amma an ce ku dawo da kudin da kuka mallaka kuna gwamnati to ina kuma haƙoƙin ku da aka biya na albashi da sauransu
babu wanda ya isa babu wanda ya isa babu wanda ya isa dan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kudin aikin gwamnati
babu dawa ne sai an yi tsowa
to zo albashin commissioner 400 da wani abu ne dan majalisar tarayya albashin shi 900 ne sai dan allowance ɗin kai tahiya a baka abinda duk kake ganin ana yi amfani da shi wallahi mafi yawanci daga haramun sai shubha mu faɗi gaskiya in ba mu faɗi yau ba gobe kan tun ina majalisa ina faɗin ta
shi kuwa tsohon gwamnatin jihar Kabawa kuma da masajjan tare Najeriya sanata Muhammad Adam Aliyu cewa yake rufe border ko iyakar Najeriya da Niger ya kasar ƴan kasuwa don ku duke su da dama ta riga ta ruba
to wannan lamari mu ɗan majalisa da cije ba mu goyon bayan shi lalle ya kamata a bude border din nan saboda abin ya kawo matsala kwari na yin kasuwanci na yin hulɗa da zamantakewa a kanin mu da mutanen Niger. Niger da Nigeria Allah ya riga ya haɗa mu. Ko tura mallaka da suka zo sun kasa raba mu ballantana wannan magana ECOWAS. Kuma shi president ɗan Nigeria suka zaɓe shi. Duk abin da zai jawo ma ɗan Nigeria matsala ya kamata ya kauce mashi. In ma akwai matsala to kamata yi tsaye ga cewa ya kauda ita. Yanzu wannan ne boda da ake yi. Akwai ƴan kasuwan mu da yawa da suka yi hasara. Akwai waɗanda sun tsiyace saboda wannan rufe boda ɗin. Sun dogara ne a kan kasuwancin da ake yi tsakanin Najeriya da Niger suna samun abincin da su ci. To yanzu kasuwancin ya mutu. Turoliri turoliri sun ci ko da kayayyaki da yawa sun kai 1,500. Wasu yin wata wajen 6, wasu yin wata 7.
A tsaye a wuri guda.
A tsaye wuri guda. Kayan ma wasu sun lalace sun rube mutane sun yi asara. Saboda haka wannan babban rashi ne gare mu. Kuma jaridan da ya mu saba aka rufe boda din nan mu har yanzu mun kasa fahimtar shi. In dan maganar wai ayyuku ne a cikin Niger. Ai talaka kawai Nijar abin yake musguna ma bisa ga su sojojin da suka karɓi mulki din.
Kina cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dabibin dafe mu da mu iko cewa kullun aka kwana aka tashi fa cikin kwanakin su sukan sharba domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1211 ne su yi sallamar su cikin kujerin da suke kai koda ko sun ce bari su lallaba kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Muhammad Nasir daga jihar Sokoto da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi dalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan zaba ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne kuma nake cewa sai idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya
kuma dalla yanzu kuma sai mu sihar juma'a
Assalamu alaikum sunana Bello Dashi Ruzuga ina limamin Central Mosque Akwa Ibom State muna nasiya ne dangane da abin da ya shafi rayuwa ta duniya Allah madaukakin sarki shige mata cewa wannan duniya ba komai ne a cikin lokacin rudani wanda wannan rudani kuma ba inda yake kai ne cikin lokacin halaka kamar yadda ya gaya mana alƙalin sa mai cewa ya ku wanda kuka imani lalle alƙawarin Allah gaskiya ne kada ku sake duniya ta rufe ba kowa ne yake ruda duniyar mutane ba face shi son raba mu da Allah shi shedan makiyin mu ne kuma mu ma mu rike shi mai kamar yadda shi din baya son mu to da ba kuma ba kaunar sa muke ba shedan yana kira zuwa garin Dila don yana son mutane su zama a wuta cikin wutar Sa'ira to amma shi ku Allah madaukakin sarki ya riga shi sun fada mana fa'idodin sa in muka bi shi za mu samu dace shi ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana Idu yana ba mu labari yana gaya mana cewa ma'aiki sallama yana khuduba suka zauna a gefen sa yake cewa da su ina je muku tsoro a gare ku wanda zai zo bayana wanda wannan tsoro abin da zai zo shine na arziki duniya da adalci ita duniya saboda haka mu kiyaye saboda kada ruɗe mu ta raba mu da Allah sai za ka ga mutane duniya ta kwahe su ba sa yi ƴan uwansu adalci ba sa yi abokan zaman su adalci ba sa yi mabancin addinin su adalci ba sa yi ƴan kasar su adalci wannan ba daidai ba duniya ba komai ba sai lakacin kazanta muna yi wa ƴan uwa fatan alkhairi da kasan muna mata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya shugabanninmu muna roƙon Allah ya riko da hannunsu ya ba su iko yin man adalci mabiyan su ma Allah ba su da fara tibiya cikin salama assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa baki dai kuma nan ne zamu nade tabarmar shirin na wannan lokacin sai kuma juma'a da hantsi da Allah ya so za ku sake jin mu da karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa wajen kammaluwar shirin musamman Maryam Dauda da ta tana gabatar da shirin sai editor mu ta wannan zangon Grace Aziza Abdu da Hadiza Chadi da ke hidimar tsora labarai a shafukan mu na yanar gizo da dan mutan Congo Dadi Balawi da ya bada umarni ya kuma hada shirin da ma injiniyan mu na yanzu baki daya madadin su hawo shirin ku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai an ji mun ku